نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين وإحكي يوم الله. السلام عليكم ورحمة الله. هاتور متيو مكتود تشيني بعد كي نرسي وادك يوم أن دعو كرد إن شاء الله تعالى. Sannan kuma da waɗansu jawabai da ya kamata a ji daga gare ni da kuma Malam Abdulwahab, ya kamata a ce sun tazo ya fara kafin yanzu, amma ba san hikimar jinkirinsa ba. Yau kamar yadda kuka sani, rana ce ta Juma'a 28 ga watan Shawwal shekara ta 1422 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Yau kuma rana ce ta 11 ga watan 1 shekara ta 2002 miladiya. Lokacin da muke ciki yanzu lokaci ne na ayyuka na addinin musulunci suna fuskantar barazana mai yawan, musamman tun daga hare-haren da aka kaiwa Amerika a 11 ga watan Satumba na shekarar bara miladiya. Abu ne da ya samu Amerika, wanda ita da kanta da sauran mutane na duniya ba sa tsammanin yiwuwar haka ga kasa irin Amerika, wadda take ganin tana da tsaro mai ƙarfin gaske, tana da cibiyoyi na leƙen asiri da za su iya gano mai shirin kunnanniya tun kafin ya kai ga cimma nafa. Akwai ƙungiyar leƙen asiri ta CIA, akwai kungiyar bincike dangane da muna manya-manyan laifuka ta FBI da dai sauran cibiyoyi ko masu zaman kansu ko na gwamnati, waɗanda suke bin diddigin dukkan wata kullalliya da za a shirya wa ita kanta Amerika a cikin gida ko a wajen. Kuma sai ya kasance halin da aka kai musu, duk da cewa ɓangare biyu aka fuskanta, ɓangaren tattalin arziki da kuma ɓangaren tsaro. Ɓangaren tattalin arziki ta yadda aka rusa wannan cibiya ta kasuwanci ta duniya mai manya-manyan tagwaye ne guda biyu, waɗanda su ne Ramzul Hadara, wato ta alama babba ta ci gaban Amerika, aka kai su ƙasa, wanda aka yi asarar kuɗaɗe waɗanda ba za su iya gina duguwa ba. Ɓangare na biyu, sashen da aka kai wa hari a Pentagon, wato ma'aikatar tsaro ta tarayya ta Amerika, kai harin ke da wuya kafin ka ce mai sai ya kasance musulmi ake tuhuma da hari. Kuma duba da abin da ya faru na wani hari na ta'addanci a 'yan shekarun baya kaɗan, wanda aka kai a garin Oklahoma, wanda aka yi asarar rayuka masu yawan gaske, kuma aka tuhumci musulmi da wannan ta'addanci. Wannan abu ya sa har wannan na 11 Satumba na faruwa, sai ya kasance dukkan kungiyoyi na musulunci da ɗaiɗaikun musulmi da ƙasashe suna ta ƙoƙarin yi wa Amerika jaje da ya mata tajiyar rashin da ta yi na adadin mutanen da sun ta sama 7,000 bayan adadin biliyoyin daloli waɗanda har yanzu ba a sama lissafin ba. Bayan karya alkadarin Amerika da ta nemi ta nuna wa duniya ita wani ɗan ƙaramin Allah ne da yake da kudura da irada, ya faɗu ma ya sha, aka kunye ta ta idan duniya. To wannan kariya da musulmai suka yi ta biyo wa kansu a daidaiku da kungiyoyi da gwamnatoci ba don komai ba ne ba, sai dai irin abin da ya faru a waɗannan shekaru an tumce su da shi, an zarge su da shi. Kuma kai kuma da wannan hari wanda aka zargi musulmi da shi aka kama waɗansu aka ɗaɗɗaure, sai bayan abin ya faru an ci mutuncin waɗansu, sannan wanda ya kai harin ya fito ɗan Amerika ne kuma Kirista ne kuma ba ya da alaƙa da musulmi, aka kunyata su. Don saboda haka abinda muke so jama'a su fahimta, kila Amerikawa suna da uzuri komai kankantarsa na abinda suke yi na zargin duk wanda suka zarga, domin lokacin da aka yi maka dukan da baka tsammanin za a yi maka shi, aka yi maka kayan irin wanda baka tsammanin za a yi maka shi, aka yi maka wata mummunar asara, ba kowa ne ke da zuciya ko juriyar bi a hankali ba. Ƙarshen ta sai mutum ya yi tasarrufi, tasarrufi irin na rashin hankali, tasarrufi irin na wanda girman musiba ya yi cikin shi, ya ji motsi zuciyarsa ta makance, duk wanda ya ga wani alamu sai ce kai ne, idan an jima ya ga wannan ya ce kai ne, in an jima ya ga wannan ya ce kai ne, ina abin da Amerika ta samu. To amma tasirin abin shi ne a kan gwamnatocin ƙasashen na yadda jira suke Amerika sai kowace irin fassara, wanda kowane irin matsayi ya sa ta yi wannan fassara, su kuma su maimaita irin fassarar ta. Fassara mutum da yadda Amerika ta fassara shi, fassara wata aƙida da yadda Amerika ta fassara ta, fassara wata manufa ta siyasa ko ta addini, fassara irin ta Amerika, wato da yanzu a duniya yayi ake na Amerikan a siyasance, a aƙidance, ina har a addinance, domin irin yadda Amerika suke son ta yi difayin din Islam, menene musulunci, ta yi difayin din ku tarihinsa, wannan tarihin ake so a mu'amalanci mutane da shi yau a duniya. Ko da musulunci kake idan ya saba wa yadda Amerika ta yi tarihin musulunci, to kai nafin ya zama na jabu, tarihin Amerika shi ne na gari, kuma shi ne tarihin da ya kamata ya zama karɓaɓɓe a duniya. To wannan tasa ya kamata mu fahimta ko mu san cewa muna cikin lokaci na fitina, domin ana cikin al'ummar musulmi a ko'ina a duniya a yau. Dubai ne muke daurewa a Amerika, waɗanda zargi ake yi a kan su amma an tsare su, yau kuma da kwanar tasayin wani na daular alamar shari'a da waɗansu an kurkuta musu, waɗansu an kore su daga aiki, haka ake a Amerika a cikin gida da sauran waɗansu kasashe na duniya musamman da Turai. Bayan da Amerika da Ingila duk suna da dokokin waɗanda suke mu'amalantar mai laifi ko wanda ake zargi da laifi da wani uslubi ko cikin layi ƙarƙashin dokarsu da ke nuna cewa annal muttahama bari'un hatta tasbuta idanatu, wato wanda ake zargi ko tuhuma a asalin dokar warakacce ne har sai dalili ya nuna ruwa da tsakinsa cikin laifin da aka zargi. A asalin in an ce barawa ne kai, to a kundin dokoki na Amerika da Ingila ƙarya ake kai ba barawa bane har sai an gabatar da babbarin dalilin da ya nuna kai barawa. Ya an ce ɗan ta'adda ne kai, ƙarya aka yi kai ba ɗan ta'adda bane har sai an kawo babbarin dalilin da ya nuna kai ɗan ta'adda ne. Ya an ce kai kaza ne, duk abin da za a zarge ka da shi ƙarya ake maka, haka dokar ta nuna. Amma a yau harin da aka kawo Amerika ta ɗaya ga wata tun ba ya sa waɗannan dokokin yanzu an musu gyaran fuska a Ingila. Yanzu ma'aikata na tsaro na iya kawo mutum tsare shi kwana 40 kwana 50 ko kwana nawa sai ka dama akan zargi da ba su da tabbas akan yayi laifin ko bai ba. Duk an yi wannan domin a samu dama ta kuma tsawa musulmi da musulmi. To kaga ake wannan ba kalmar fitina ba ce. To wannan fitina Ubangiji da Allah ya gazabo dan da take kafin mu da irinta ko da take ta. Ubangiji ta Allah ce alif lam mim ahasiba an-nasu an yusrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ahasiba an-nasu an yusrafu tun mutane suna tsammanin za a kyale su an yaqulu amanna kawai dan sun ce mun yi imani wa hum la yuftanun ba za a jarrabe su ba. ولقد فتنا الذين من قبلهم حقيقة من جذبوا أن تتكاثن فلا يعلم أن الله الذين صدقوا لسنو الله ذي بينا جهوتا نتكي دقشيا سنو إيمان ولا يعلم أن الكاذبين لسنو الله ذي بينا جهوتا نتكي مكر يتكي إيمان أشي أنجر ربنا ذا كاتبوا هافوا ما ذا أجر ربهم يسر أصحاب القدود وجد تتبت في إنجا تتم هديثي باتا نيسدر mutanen da aka kama su saboda imanu aka haka rami babba aka kunna wuta a ciki shugabannin gari suka taru aka girke musu manya-manyan kujeru suka zauna a kai gidansu ake kama masu imanin nan ɗaya bayan ɗaya aka jefa mutum cikin ramin da wuta na ce har yanzu. Hadisi ya zo da bayanin su cilla-cilla ayoyin jirgin burodi sun ba da bayanin su a dunkule kutula ashabul uqdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فسدوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وبنجي halaka ta tabbata akan ashabul uqdud su waɗanda suka yi rami da suka yi manya-manyan ramuka domin su kunna wuta a ciki annabi da su ko suka hura wuta ma abubuwar kunnuwa izuhum alaiha qu'ud yayin da su da suka umarni da kunna wuta din da hura ta da jefa mutane a ciki suna zaune a gefenta akan manya-manyan kujeru da aka girke musu suna kallo wa hum ala ma yaf'aluna su din dangane da abin da suke aikatawa bil mu'mini da game da mu'minai shahidu kafiru suna zaune suna kallo. To kaga wannan wani abu ne da ya faru a tarihi a baya dan ya faru a yau zai ma ba zai zama abin mamaki ba. Wala karfa sannan na zai min kabli ne wala ya alamun nan lafin da zina sadaku wala ya alamun nan kazi kuma kuna sanar da hadisin Khabbab ibn al-Arab wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala tad'u lana ala tastanfiru lana manzon Allah kai din nan ka zuwa karba yake ba za ka roka mana Allah ba ba za ka nema mana taimako ba da kafirai suna mana azaba muna kan gaskiya amma sun tsane mu suna wahalar da mu. Lokacin da yake wannan magana manzon Allah ya tayar da kai da wani gurgo a cikin dakin Ka'aba sai tashi zaune yake ba shi bayanin cewa cikin waɗanda suke kafin mutum zai kasance za a kamo shi don ya yi imani a ɗora zarto a kan tsakiyar kansa a rinka yankawa har sai an raba shi da shi sannan a zo da matsayi da ƙarfi irin wanda ake taje gashin dabba da shi gashin tumaki din nan a rinka fuskar jikin mutum tsakanin tsokar jikinsa da kashinsa a tsoka a bincika a zare ta nan gurin amma hakan baya raba mutum da addininsa. Ya ce wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra hatta yasira ar-rajul min sana'a ila hadramaut la yakhja ahada illa Allah wa dhiba ala ghanami. Yace wallahi Allah zai cika wannan al'amari na addinin musulmi har ya kasance matafiyi ya yi tafiya tun daga garin Sana'a har ya zuwa Hadramaut ba ya jin tsoron kowa akan titi sai dai tsoron kada kura a sai ubangijinsa sai dai tsoron kar ku dace sun yi masa dabba walakinnakum qaumun tastahjilun sai dai ku mutanen da suke gaggawa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Qabbah ibn Arad Allah ya kare da adali to a ce wannan lokaci ne na fitna babban abin da yake bukata a wurin mutum tabbatuwa akan aqida akan manufa ta addini kuma fitina ko sai ne za a tsuru mutum dan dan adam yana da janibi biyu yana da janibul khawf yana da janibul raja wadannan dalilan abu guda biyu haka suke tare da dan adam tun lokacin haihuwar har lokacin mutuwar sa ya khawf wa yarju yana tsoro yana kuma fatan samu haka dan adam a ɗabi'antarsa tun yana jariri har ya fara rarrafe har ya girma har ya zama saurayi har ya zama babban mutum har ya zama dattijo a kai sai dai nau'ikan irin abin da yake so lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan irin abin da yake so ba bayan ya girma nau'ikan abin da yake jin tsoro lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan abin da yake jin tsoro bayan ya girma amma ka sani cewa tsoron yana nan kuma tsoron din yana nan tsakanin dan adam da yana yaro yana jin tsoron duhu yana jin tsoron kara ko yayin wani baban kara tsoron sai yana jin tsoron bakuwar fuska saboda ta koti namiji wanda bai taba gani ba sai gida ɗaya ba ko ya mika masa hannu sai maka dai baya dace in yake dole sai ya dace sai yaro ya fita kuka saboda mai tsoro to bayan ya girma kuma waɗannan ababen da ke jin tsoro na yaro kuma suna canjawa yanzu nau'in abin da ke jin tsoro a halin samartaka daban da abin da ke jin tsoro a da bayan ya fara haihuwa ya zama magidanci nau'in ababen da ke jin tsoro daban da abin da ke jin tsoro a da haka lokacin da yake yaro yana so yana son dariya yana son wasa yana son ya zai sa kan cinyar mahaifiyarsa a tsakankanin hatsarkarinta tana tallafa da shi yana son kaza yana son kaza yana son kaza bayan ya girma fa yanzu babu ruwan da cinyar mahaifiyarsa yana son ta fito da abokanai yana son sinima yana son filin kwallo yana son video game yana son wasan sunoka yana son kaza ko yana son karatun Qur'ani ko kiyamun laili ko kira'ar Qur'ani ya danganci me yake so ya danganci me yake jin tsoro haka dan adam yake bai da khawf wa raja bai da kadiya da a dabi'anta ka Allah ya dace to tun da dan adam yana da wannan jalibin guda biyu dukkan wanda yake son ya canja ya ya fi cin dan adam zai rura cikin waɗannan jalibin wanda ya fi karfi akwai wanda in ka biyo masa ta fuskar kuɗi ba za ka iya fitinar sa ba in ka biyo masa ta hanyar mace ba za ka iya fitinar sa ba ta hanyar mukami ba za ka iya fitinar sa ba amma in ka biyo masa ta hanyar duka da tsauri da kisa barazana da kisa mai yiwuwa sai ka fitine shi akwai kuma wanda in za ka bi ta hanyar duka da tsauri da zagi da waye ba za ka iya canza shi ba amma an ka bi ni ta hanyar kwaɗayi tarwa sai ka tsine ka haka ɗan adam yake da ɓangare guda biyu za ka ga wani ɗan kwaya amma a lokacin baya cikin kwaya ɗin an ne kama shi laifin yana fadautun tabar wiwi za a shiga da shi police station na baki yan sanda ana kama shi da karfi shi ga shi kuma da karfi nan gidan ba ina da gado ko an mutu sai an bani da guna ne sai ku ji sura ba na bayar ne bai da tsoro yanzu nan sai ga sai ba zai sai da shi ta buru ba kai shi gidan mu za su sai da ta ba kamar da ya abuto ta hanyar daban inda akwai malaman ilimin da suke magance matsalolin dan adam a lokacin sun ya zaga magance to kaga haka ake bi mu dan adam ko a kusure shi da samu ko a kusure shi da rashi ko wace ce kula ne ko wace ce kula ne so ake duk yadda aka kusure shi da tsaya akan manufar ka ma kana Allahu li yadhal mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiz al khabith min al tayyib wa ma kana Allahu li yudlakum al ghayb walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa'aminu billahi wa rusulihi وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم Allah ba zai kyale mu bane ba dan kawai sun yi da'awar imani har sai ya jarrabe su da hanyar jarrabawa za a bayyanar da nagari daga wanda yake bara gurbi ba nagari ba Allah ba zai kyale ku sai an jarrabe ku dan a bayyanar da wannan to saboda haka babban abin da yake so baiwa akan mabda akan manufa kuma a nan cikin gida Najeriya ta yi daga cikin kowace kasa daga cikin kasashe na duniya tasiri na waɗansu manufofi na waje na iya shigowa cikin da irin yadda ta iya shiga waɗansu kasashe na duniya tunda mu ma bil'adama ne yadda sauran suke bil'adama ba mu iya zare kanmu da shi to amma sai dai wayayyu daga cikin mutane sawa'un a matsayin su na tsaye-tsaye ku ko a matsayin na gwamnatoci ko a matsayin jama'a a dunkule ita kanta al'umma wayayyar al'umma ita ce wadda take da tsare-tsarenta nata na kanta ba tare da tasirantuwa da wani abu na waje ba eh ba shi iya yiwuwa ka gudanar da kanka kai kadai ba tare da ka tsanyi da wani a waje ba amma abin da ke zuwa a waje iri biyu ne akwai mai amfani akwai marar amfani sai ka ɗauki mai amfani da zai amfane ka a duniyar ka ba zai cutar da kai a addinin ka ba kai aiki da shi sai ka watsa da marar amfanin da ba zai amfane ka ba a duniya ba zai amfane ka ba a addini ko akwai amfani na duniya da cutar ma bai yi wa cutar addini sai ka watsa da shi gefe guda duk al'ummar da ta zama haka a matsayin ta na al'umma jama'a da suka zama haka a matsayin su na jama'a mutumin da ya zama haka a matsayin su na shi kadai to shi ne mutum mai cikakken yanci a duniya kuma shi ne mutum wayayye kuma shi ne mutum da ya san ya kamata amma mutumin da ya dauka duk abin da ake yayin sa a duniya in ya kullo kai cikin kasar sa baya iya bambancewa cewa farko ma dai baya da rariya da zai tace masa mai kyau da mara kyau baya da tunanin da zai bambance tsakanin amfani ko rashin amfani ba shi ake yayi a duniya kuma zai dauka yi yana sai ya rike yana yi ya gano abin baya da amfani ko bayan ya fada cikin wata illa to wannan shi ne ake kira mutumin da bai waye ba to wa'un mutum ne a matsayin su ne shi kadai ko al'umma a matsayin su na al'umma daga cikin abin da turawa suke so su yi amfani da shi a irin wannan dama shi ne mamaye kasashen mu amma mu ne suke so mu ba su dama su mamaye duk irin yadda turawa suka bayyana kaunar mu a sarari a zahiri ta hanyar waɗansu taimako da za su ba mu lokacin da muke cikin wahala ko cutar kwalara ko cutar kurkunu ko dundumi ko dukkan wata matsala waɗansu ƙungiyoyin su zo su ba mu taimako a gaskiya wannan ba shi ne mizani na cewa suna kaunar mu ba su a wurin da makami da ake amfani da shi a wurin yaki da alkama ko garin fulawa da za a raba ko kwayoyin magani da za a raba a wuraren da ake matsala dukkan sunan su makami na cimma wata manufa ta siyasa ko ta addini akwai lokacin da makami ne zai sa a ci wannan manufa sai a amfani da shi akwai lokacin da adadin kilo kaza ne na alkama zai sa a cimma nasarar sai a amfani da ita akwai lokacin da kwayar magani ce ko waɗansu wato adadi na allurai da za a raba wa mutane zai sa a cimma nasara sai a amfani da wani kuma yana daga cikin manufarsu da suka ɗauka a yanzu shi ne duk inda za ka cimma nasara ta hanyar ba da alkama ko daloli ko rance to ba matsayi ba wani dalili na cewa sai ka yi amfani da makami kafin ka ci nasara domin zuyata yaƙi kamar kasuwanci in dai ka zuba jari naira 100,000 kake kasuwar sabon gari yadda kake fatan samun naira 10,000 ko 20 su hau kai akwai yiwuwar ka fata naira 10,000 ko 20,000 kuma to sun san a yaƙi a kowa wannan don ragowacin wanda kake yaƙi da shi duk ƙarfin ka ba ka iya cewa shi ko ba zai cutar da kai ba ta sun kaɗa tun da yaƙi ɗan yaudara to sun san da haka sun ko ba sa sa tsarin rai ko guda ɗaya ne inda za su yi amfani da makami sama da alkama ko garin fulawa ko kwayar magani su ke yin amfani da waɗannan da suka ɗauki makami shi ne in ba sun zurzun su bane za su rike makami ku za su ba makaman su kashe kanku ku kashe kanku to wannan sun yadda yin amfani da makami ta fi sun nasara sama da kowace da haka suka rusa Somalia aka sa yake na cikin gida da aka suka rusa Liberia da aka suke rusa Sierra Leone da aka suka kashe Burundi da aka suka kashe Rwanda da aka suka kashe Congo Kinshasa da aka tafi son su ragargaza su ya gargada wato ainihin Sudan tsakanin kudancin da arewacin ta da aka suka lalata kasashe da dama kuma suke son su yi amfani da wannan dan lalata da wargaza aliyar Nigeria za ka yi mamaki ko a Liberia ko a Kongo Kinshasa ko Burundi ko Rwanda ka nemi kilo na alkama da kudinka ba za ka samu ba amma a sashi ko nawa kake so za ka samu bindiga ko wace iri ce kuma za ka samu yaron ka idan hancin takalmin ka ya tsinke bai san yadda zai yi dan kai ba yaro dan shekara tara dan shekara goma dan shekara sha biyu zai iya sarrafa maka ko wace irin bindiga a duniya tun daga yar karama pistol har zuwa clashin cup har ya zuwa machinga yaro zai iya sarrafa ta yaro dan shekara tara hancin takalmin ka zai iya gyara to yaya aka yi ba a fataran makamai a dukkan inda ake yaki amma ake fatarar abinci sai a rasa alkama da fulawa da shinkafa da madara amma ba a rasa bulan da bindiga ba daga ina ta zo kuma bindigogin da bulan din ba a nan kasar da ake yakin aka yi su ba duk wannan wani abu ne da shugabanni ya kamata su tambaye kansu a kai muna faɗin wannan magana don mu taya shugabannin mu tunani akan matsalolin da suke fuskantar mu wani lokaci siyasa ta kan mantar da mu wani abin da ya kamata a ce mu yi kuma yana daga cikin karawar shugabannin mu idan ba na tare da kai a jam'iyyar siyasa to wannan na nufin babu wani alkhairi tattare da ni da kai za ka kazarci har sai lokacin da na dawo na yi barranta daga jam'iyyar siyasa ta na dawo cikin taka wannan kuskure ne kuma rashin wayewa ne yana daga cikin kasawar wasu daga cikin shugabanninmu idan muka yi saɓani ni da shugabana a kan abu biyu ko uku to kada mun yi ittifaki akan abu 97 ko da 8 to ba zai yadda da ni ba a matsayin in ba shi shawara ko in taimake shi ko ya karɓi wani bayani na da zai taimake shi har sai lokacin da na yadda ne masa biyayya cikin abin da ya mumi ko uku nan da muka yi sabani wannan kuma kuskure ne kuma rashin wayewa ne duk wanda yake haka a cikin rayuwa ma to ya wahalar da kansa ga misali da kusa za a haife ku a gida kana da yayyen kokan ne uwa ɗaya ba ɗaya kuma amma ba ku yi ittifaki a cikin kowane abu na rayuwa kuna tare a cikin waɗansu al'amura amma kuma kun saba a waɗansu da yawa ga matarka da za ta biya su laifi ka ɗauko su daga gidansu ka kawo ta gidanka ka ce da ita ka ba da sutura ka kula da magani da meye na ta amma ba ta tare da kai a cikin dukkanin manufofinka akwai abin da kawai kala suke maka to ya ƴaƴan wannan su gida suke sai sun yi sai sun yi da kai 100% sai kan duk abin da ka zo musu da shi yan gidan kuma ba su da kai ba akwai adalci yaya ma su wajen su kike son su goyi bayan ka 100% matar ka ta gidan ka ba ta goyi bayan ka ba 100% dan kuma da kai ba bai goyi bayan ka ba 100% wo ka uwa dai ba dai bai goyi bayan ka ba 100% wannan shine rikin wayewar dukkan wanda ya dauki rayuwa cewa ba zai mu'amala da mutane ba sai sun yi da shi 100% ba zai yi ba ba za ka yi mu'amala da kowa ba a duniya sai dai ka koma dokar zaki kai kadai kika ka zauna amma ita cikin bil'adam kake baka yi ta ba sai an saba ba yanzu da rabu ki wadan su ke kada biyar wadan su ta wadan su bakwai wadan su goma wadan su kafin haka wadan su da kuda haka amma dole hakuri kake da juna dole kula na ba ka hauki ba yadda ka iya kai ma wasu na ba ka ba na hauki ba ni ma ba yadda na iya to haka rayuwa ce daga lokacin da ka ce kai da shine ba zan baka hauki ba ko ni in ce kai da shine ba za ka bani hauki ba ko ba zan saba ma ko ba za ka saba min ba daga lokacin na nemi abin da ba zai yi ba ba zai yi ba. Saboda haka irin waɗannan bayanai da nake yi suna daga jiran zango, saboda masu sauraron da zuwa gabana, amma ban mamaki su yi dogon zango zuwa wasu turare masu nisa. Akwai abin da zan faɗa kila da na dabda ne nake, akwai abin da zan faɗa da wani muke na cin nesa ke yin da kai nake. Akwai abin da zan faɗa wani ɗauka abinci ne, a ba abinci ba ne, na san za ka faɗa da haka na faɗa, na san za ka fahimta da haka na faɗa. Kuma kila na yi amfani da wani na kusa da ni ba zai fahimta ba sai kai ɗin ne, kai ne za ka fahimta. Kila ku sauraron magana da sayan magana, amma dai karshe ɗin dai da kai ne. Idan muka fahimta ka a rayuwa, mazan mu da matan mu, shugabannin mu da mabiyan mu, za mu samu hutu mai yawa. Kar mu dauka ka'idar zaman tare shi ne ba za mu saba ba. Za mu saba. Abinda aka ce kar mu yi gaba. Kar mu dauka ka'idar zaman tare shi ne sai mun yi ittifaki 100%. Abinda ake so mun yi ittifaki a kaso mafi tsoka cikin al'amuran. Dan mun yi sabani a wasan bangaren ruka, sai mu yakurin zama da juna, ko mai kokarin ya zama warware sabani ta hanyar tattaunawa. In muna son warware sabani, kuma kar mu ce a zama ɗaya ne ko a zama biyu. Mu yi ko da zama ɗari ne, kai mu kana ɗaya a kai, in mun san na ɗari da ɗaya ɗin zai haifar da alkhairi. Kar mu kosa da juna, kar mu gajiya da juna. Babu abin da ake so kowane ɗaya daga cikinmu, yayin da ya saba wa ɗan uwansa kan fahimtarsa, ya zanto ba son zuciya ya yi ba, a iyakacin gaskiya tsakaninsa da Allah gane yake wannan shi ne daidai, to wannan shi ne ake bukata. Ba wai na saba maka ba ne, don kawai in cimma wata manufa tawa, ko dai in ce wani mai faɗa da kai ya faɗa da kai. Na saba maka ne don gamsuwa ta da abin da nake kai shi ne daidai, kai kuma ka saba min don gamsuwarka da abin da kake kai shi ne daidai. A tsakanin mu da ni da kai, in kowa yana yi tsakaninsa da Allah, mutuwar mu akan wannan safani ba za ta jawo mana fushin Allah ko azabar Allah ba. Amma idan na saba maka dan in more ko dan in ce wani faɗa da kai, ka saba mun dan ka more ko dan ka ce wani faɗa da ni, to kai a lokacin nan in ka mutu a wannan yanayi ko ni na mutu a wannan yanayi, mun mutu a cikin wani abin da ba zai jawo mai iyar dan Ubangiji. Saboda haka sai mu yi hattara. Mu musulmi, duk yadda kafirai za su ci nasara a kanmu, zai mutu wahala, kamar yadda tazo na faɗa muku a masallacin Juma'a. Yana da wahala su karan kansu su kaɗai su ci nasara a kanmu. Amma musibar mu shi ne mu da kanmu mu cutar da kanmu, ko a yi amfani da balgurbin cikinmu don a cutar da mu. Kuma Najeriya a matsayin ta Najeriya, gadon Najeriya shi ne musulmai da suke cikinta. Inda ba musulmai ne a cikin Najeriya ba, kuma inda ba musulmi ne suka fi yawa a Najeriya ba, da yanzu ba mamaki abin da ya faru a Najeriya da Sierra Leone da Rwanda da Burundi da Congo Kinshasa, da yanzu shi ne ko rufin da yake faruwa a Najeriya. Musuluncin da ake yi din komai kankantarsa, musulmin duk da rabi al'ada rabi addini ake tafiya a wasansu bangarori, amma koyarwar addinin tana da tasiri ko yaya ake wajen rage muggan laifuka da kuma ayyukan ta'addanci. Wani so wanda bai karfe shiga kungiyar aikin asiri ta Rasha ABC sunan da kuma KJD ina jiko? KJD yadda na fara da farko. Shi da kansa ya ce a jamhuriyoyi da suka haɗu da suka gina tarayyar Rasha, bincikensu da laifin asiri ya nuna musu, inda aka fi ko'ina rangwame da karancin ayyukan laifuka su ne kasashen da 70-80 cikin 100 sun su musulmi ne suka mamaye su. Ko da aka tsohon tarayyar zaki yace da suka yi bincike yace sai ya nuna musu cewa koyarwar addinin musulunci ce ta sa aka samu wannan rangwamen ayyukan laifi ne. Yace amma ku kuma tani ba musulmi bane ba. Wannan aka yi fata yace kar a manta ku ba musulmi bane. Yace amma bincike ne wanda yayi kuma yayi gaskiyar ta ba yadda yake dole sai ya fada. Yace Allah hakika ba abin da zai dace da zamanin yau irin shari'ar musulunci. Yace kawai in lafiya ka inda sai zafiya ke gyara. Kaji sai na faɗa tunani irin da shi. Inda sai zafiya dan gyara. Yace amma kowane tsari da muke ci da shi a duniya yace mun ga kasawa ta. Yace ita ko har yanzu ba mu kasawa ta ba. Sai dai mu ce mun ga wani abin da bai dace da zamanin yau ba. Yace kuma shari'ar musulunci ce take da fadi na karɓar kowane irin sabon abu da zai zo tana da fassara da ta bayar da dama a yi masa. Amma sauran tsare-tsare suna tsara abin da suna lura da abin da ya faru jiya don su shata me zai faru yau amma ba sa iya hasashe kan gobe da ciki. Ka duba da inda ake wannan rigimar duk inda ake wannan rigimar ta cikin gida yakin ba sa sa na kamar a mutu yaki ci yaki cinyewa sai ka samu inda kafare ne suka fi yawa tsibirin litin suru wanda tun su labiyariyan da aka yadda cikin da ake guda ɗaya ne inda zaka ce eh akwai musulmi da yawa shine Somalia. Wannan kuma an shigar da wani abu daban wanda yanzu ba lokacin fatan sa bane ba sai ya kawo Somalia ta makanta a hannun sa take. Amma abin da nake so in kai gare musulmai a Najeriya su ne gashin Najeriya na zaman ta kasa guda ɗaya. A yau idan kace zaka zare musulmai daga Najeriya to ina ne zai zama Najeriya? Domin tun daga jaba idan ka tsawo misali sauko daga jaba din har ka dangana da kwangwalam a nan arewa ko ka dangana da bai a nan gabas ko da sigin leda a yamma maso arewa da su ina ne duk za ka dangana wuri ne inda idan ka haɗa ka takuta dai musulmai din ne ke ɗaukan 85 zuwa 90 cikin ta daga jama'a idan ka shiga ilorin ka dangana kuma har Lagos in dai baka ba musulmi 60 zuwa 65 cikin 100 ba to za ka ce ana tare 50-50 to babu yanzu za a yi ko ka ba arna kenan wajen gaba daya a kullu maso yamma kenan yaroba lan gaba daya. To idan ka dauki kuma sauran kasashen su kuma na gabas din kuma nan ma da akwai musulmi a sassa da can da can da can da can da can. To sai kamar yadda ina zama Najeriya in ka cire musulmai gaba ɗaya sai kamar yadda ina ya zama Najeriya. Babu yadda zaka zama Najeriya. Ka tara ka ce to kai zaka ji majority ne na kowane yare. Hausa musulmai ne, Fulani musulmai ne, Kanuri musulmai ne, majority na Yoruba musulmai ne. To amma majority na Igbo kirista ne, wane ne kirista ne. To sai ka ce duk yaren da suke majority sun su musulmi ne yankin su sai zanto musulunci, yaren da suke majority sun su harna ne sai zanto yankin su ne kuma su ne Najeriya, waɗannan su kuma an kore su. Misali zamanin da kasar Inyamurai za su zauna lafiya su da mutanen Calabar? A yau a wani kasa a ce an ba su kadai wallahi ba za su zauna lafiya ba. Gatan su ne mu dai musulmai ɗin muke wa kafar gata. Ba zai yiwu ba. To a ce muna da kima a ƙasar in mun rike kimar mu da mutuncin mu da darajar mu. Ko muna da yadda za mu mamaye ƙasar in yi mu ambaci da damar da Allah ya ba mu. Damar mulki daban-daban. Damar mulki na mulki, damar mulki na siyasa. Mu ne kuma muke da tasirin waɗansu ababai tun daga riga har menene. Iyayenmu mu musulmi a nan ƙasar Bature ya same su da riga babba da jamba da rawani da takalmi duk komai ba da Bature bane zai zo ya zama iyayenmu. Kafin ya zo suna da musulunci ya ba su. amma yawanci waɗannan yarukan da suke magudanci bature zo sa su kirista tsara ya same su da su sai dan yi sai ba su riga muku ba abin da bature zai faɗa mana ya san mu ba su ya san mu muna mulki da shugabannin mu ba shi ne zo koya mana mulki ba su ko wannan ya same su ba su da shugabanni sai koya musu da yake ba kuma tasirin da yake bin waɗanda yanzu cikin arnan kasar nan da suka yi mulki a lokacin musamman da irin daga lokacin abacin zuwa lokacin babangida zuwa lokacin abacin kun san an samu manya-manyan arna a zamanin kotuwa suka fi shahara a cikin ministocin babangida katon arni zai fi shahara hukun gama ba yan Najeriya ba ne a lokacin babangida shi ne ba cikin da ya taru akwai ɗan karfani wanda ya yi ministan tsaro akwai don shagaya wanda ya ministan harkokin cikin gida to a lokacin abin da kowa na babban arnan ne shi lallai ta jarmiya ku sunika ai babban arnan ne kan kowa ya san wannan ya yi siya a kasar nan to jarmiya ta ne yanzu fa wai shi ne sardaunan lantan biya ta jarmiya da sardauna ita sarautan sardaunan ko matsayin sardaunan ko kambi ko tsayin na sardaunan na wane ne amma yana ganin ba zai kima ba sai ya rasa ya cikinsa kasan sardaunan yanzu kana kala ko ina abu da Kano ne da ina ne da ina ne amma dai ga original one guda ɗaya ne shi ne don fitan fara na majalobin yan boko Allah ya kasar gafara amma da sauran ku dokar bisa gawa mu dokar ku abinda wannan ke nuna ba tasirin mu fambos na jo haka sarautar suke kanan sana suna harna suna da wama mai sai da muka ajo kujera ko babu to ko mutum ba riga amma ga tsakiya sun bi amfani tsakiya babu riga ka san daga nan ne mutanen mu suka je suka koya a bambon cewa ga yadda ake riga ga yadda ake rawani ga yadda ake zama ga yadda ake fadanci ga akwai lalacewar da mutanen mu don su ne suka zama fadawan bambon don su nuna masa yadda ake sarauta da mutanen da suke zero mu da muke da tasiri akan su ba su ne suke da minna akan mu ba to dukkan waɗannan damammaki ta fuskar siyasa ta fuskar shugabanci ta fuskar albarkatu da Allah ya ba mu a yankin mu damammakin da in mun yi amfani da su yadda ya kamata to za mu canza kharifa ta Najeriya kharifa ma fa mun Najeriya sai mun canza shi to amma yin amfani da damar sai ta dace ita ce mu kata musibar ba ita ce a tsakanin mu da juna abinda ke nuna mana musibar mu ita a tsakanin mu da juna yanzu samun idan abacin Obasanjo ya kama ya tsare da waɗansu daga cikin jami'ai ko mukarraban gwamnatin Abacha musamman shugaban dogarawan Abacha Al-Mustapha Mejo Al-Mustapha da tuwanin da tuwanin ne zargin su ake yi kan abin da ake ko da yake Abdulsalam ne ya tsare su ya bayar da su gado ga Obasanjo shi kuma ya ci gaba da tsare su yau kusan shekara uku suna tsare akwai wata takarda da wajen sai masu kawo na analisa haɗawa tsakanin su waɗannan su Muhammad Abacha da su Mejo Al-Mustapha da sauransu da aka tsare da kuma nan gefe da yan OPP su fashi wasu Gani Adam a gefe guda nan gefe guda waɗannan dogarawan Abacha da iyalin gidansa zargi ne ake musu na sun yi kisan kai ba a gabatar da hujja a kai ba zargi ake yi waɗannan yan ofisi bamba ɗari bisa ɗari sun yi kisan kai a can ana zargin sun kace mutum ko ɗaya ko biyu kuɗi sun yawa kace goma a nan sun kace mutum saboda dubu uku a nan babu hasarar dukiya a nan akwai hasarar dukiya ina ba da wato yadda zai ba su mamaki sai ya kasance waɗannan dinnan waɗanda zargi yake yau suna sanar kusan shekara uku ko ba ta ranar duk su waɗanda laifi suke da shi ɗari bisa ɗari an kama su yi 24 hours ba an sake su kuma ƙarar da aka kai su kuma an kori ƙarar an ce ba su laifi a yau gani Adam na iya tsayawa an takara shugaban ƙasa karkashin tutar ofis in yana so. Dukkan waɗanda ba ta'addanci ba ne ba rashin mutunci ba ne a wurin manyan ko waɗansu daga cikin shugabanni. Talakawan su aka kashe duk wanda aka kashe a rikicin ofisi a Lagos ya gama da ya ko ɗan Kano ne ko ɗan Katsina ne ko ɗan Zaria ne ko ɗan Barna ne ko ɗan Sokoto ne babu wani yunkuri kwakwara da zai hana faruwar haka da gwamnatocin waɗannan jihohi suka yi na zuwa gani. Mun yi dace a wannan jihar Kano a wannan lokacin ta tura wakilai sun yi sun yi maganganu a Lagos masu kwari su wane ne jifti gwamna a yaje a wannan yasin wannan kwamar jin wada wani ɓarziri sun je sun yi wannan kuma an sake su. Duk wani mutum da yake na waɗancan mutane ɗan siyasa ne sarki ne na gargajiya ne gwamna ne ɗan boko ne ɗan jarida ne ɗari bisa ɗari yana tare da ofisi mu ko ana cikin waɗannan mutanen namu da aka kama to haka mun ce musu ba mu ne gida a bata ko tsofaffin gajen gwamnatin sa ba wani gwamna da yake tare da su ba wani minista da yake tare da su ba wani sarki daga cikin sarakunan mu da yake tare da su ba wani malami da yake tare da su ba wani kowa da yake tare da su ba wata jarida da take kare su amma a cikin gurin gaba ɗaya jaridun su suna tare da su gaba ɗaya gwamnonin jihohin Lagos da Ogun da Ondo da Osun da Oyo da Waye duk gwamnonin ADC ne suna tare da waɗannan mutanen su gani Adam ɗari bisa ɗari ba da nan babu mutum ɗaya da yake tare da waɗannan mutanen a nan ɓangaren arewa duk lokacin da ake rikicin su ko lokacin da ake karar su ko an kai su kotu idan an nuna a NTV duk wanda kake gani cikin waɗanda ma suka samu kuɗi lokacin a bata ɗin yake zuwa a wurin ya zauna shi ne wani tsohon minista a Maiduguri ɗin nan ya kira su ka noma ne ko a nuna a NTV za a nuna ya zuwa rediyo ya haka ba Allah ba kowa sai wancan mutumin na kasar shi kuma yana hayaniya ya zage-zage wani lokacin a wadanar yana zage-zage wani lokacin a COA da BBC da hayaniya da sauransu to kuma sai wa sai wa yi jani galwari sai Allah ku jira wani magana Allah ku jira wani to a nan gurin mu wani irin mutane ne mu babu wani mutum namu da yake waɗannan masu laifi ne ba kar ku manta da aka zo aka yi rikici gwamnatin jihar Kano ta ɗauki kuduri cewa dama ko Allah ya sani kuma jama'a shaida ne mun sha yin surutu akan cewa dan me ake barin dogayen motocin nan da suke zuwa da kasar Inyamurai ba sa shiga cikin tashoshi su ɗauki ko su ajiye fasinja sai sun je cikin sabon gari suna amfani da wannan wajen fito su kwayoyi suna amfani da wannan wajen shigo da makamai suna amfani da wannan wajen dukkan kowane bala'i da yake Kano amma su shigo garin wai ba za su je cikin sabon fasinja ba ko ba su wata lokacin kamar da sai su karɓar da yanzu har sai sun je cikin sabon gari kuka ce wannan cin mutunci ne Kano layin idan ta kai za su ke ajiye fasinja suna ba ta ma idan Borno Express sun je idan Katsina Transportation Corporation sun je idan Yankari sun je idan Yobe Lion sun je idan Babbe Lion sun je me ake ba su a can wurin amma za su shigo kasar mu kuma su nuna sun fi karfin doka ta san Kano fa Kano state sai doka cewa lallai idan sun zo yanzu sun kaje wa a tasha ko a bayan gari yanzu sun karya dokar cikin sabon garin suke zuwa su dauka ko su aje amma shi mai ba gwamnatin Kano shawara kan harkokin ba addini ba addinai yake shi ba ya ce har ma kuzanci har komai da komai tunda idan yace addini aka ce musulunci kaga abin da ya karanta na bori da bokan da sakiyanci ba zai shiga ba amma idan aka ce da buri da komai kaga da addinai bai ba da shawara kan harkokin addinai da musulunci da mabuzanci da yahudanci da kiristanci da bokanci da dukkan wani titi na ƙeƙeƙe duk shi zai iya ba da shawara kai me yasa bai magana kan wannan ba waɗannan inyamurai ba sa barazana ga kano amma Ja'far ne ke barazana ga kano duk wani duk da sabon gari bai zama barazana ga kano ba amma masallacin Uthman bin Affan ko masallacin Juma'a Dorewa wacce ke barazana ga zaman lafiyar kano haka ya rubuta takarda ya yi kofi don takardar zuwa ga gwamna ya yi kofi zuwa ga commissioner of police director SS chairman na kansu ulama da waye ya rubuta musu kofi wayar hudubar masu sati biyar ta wuce ta tashin hankali tana barazana da zaman lafiyar kano dukkan yan daba da ake da su ba sa zama barazana da zaman lafiyar kano dukkan cocin da aka kama sun zama da makamai lokacin da aka yi rikicin kano na kafin ramadana duk wannan hayaniya da aka yi da kano da motoci da aka kama kiristoci sun shigo da motoci da makamai duk ba sa barazana da zaman lafiyar kano waɗannan mutane guda biyu in wani rikici ya faru a kano su ne da shi wannan mai bai gwamnati shawara impossible kenan da bala DPO duk wani rikici zai faru a kano su ne don su sun daura kamar faɗa da addinin musulunci sun daura kamar faɗa da sunnar manzon Allah mu ko mun daura kamar kare sunnar manzon Allah shi bala yana amfani da kasancewa dan sanda shi kuma wannan yana amfani ko ba su da gidane yan bori kuma ba a bori da su su ba yin iska bane mun san a cikin yan sanda akwai da yawa wanda su ba haka ba a ce kaga ba muna magana da yadda hukumar yan sanda gaba ɗaya ba balati ga wurin sa a matsayin sa na dan bori da shi muke magana lokacin da muke magana da impossible ba yi muna magana bane ba a matsayin sa na wakilin tijjaniya a cikin wani tijjar Kano a ba yan tijjaniya a cikin ba suka bayar da sunansa ba muna magana ne a matsayin sa na wakilin yan bori a cikin wani tijjar Kano boka cikin wani tijjar Kano ko ba muna magana ba da gwamnatin daga alifin ta zuwa yawon ta muna magana da shi da office din sa da yake amfani da shi na bada shawara don ya ci mutuncin addinin musulunci don kuma ya ci mutuncin dukkan wanda yake da kishi na shari'a musulunci da wannan muke magana don haka muke kira ga dukkan bangarori guda biyu bangaren gwamnatin yan sanda ya san matakin da zai dauka na doka wanda ya dace da mana bangaren mai girma gwamnatin jihar Kano ya san matakin da zai dauka na doka wanda ya dace da shi amma ba za mu bari su yi amfani da wannan damar ta su ba za su ce mana mutunci mu zuwa mutunci ba zai yiwu ba sun yi kadan ba su yi sama kuma ba su ka mutunci amma muna da lokaci da muka bayar da dama ga waɗanda suke karkashin su na su magance matsalar ta hanyar da suka dace ba mu ce su zalunce su ba amma mu su yi mana adalci muke bukata ba mu ce su kama su ba laifi ba su kama su da laifin da ya tabbata na su kuma yi musu doka da su dace da su ba mu aka yi wadata ba su ba abin da suka tsare mana ko ba sai sun tsare mana ba amma zaman lafiyar Kano aka yi wakata mun ko san zaman lafiyar Kano wajibi ne a kan da ya rafi a karan farko a kan mai girma gwamnan jihar Kano wajibi ne da ya rafi a kan commissioner of police na jihar Kano wajibi ne da ya rafi a matsayi a kan darata SSS na jihar Kano wajibi ne kan su kallo wannan yana cikin ko baya cikin dukkan mutumin da ya kwana a ciki ya tashi a kan ko dan sanda ko wanda ba dan sanda ba farar hula ko ma'aikaci lebura ko mai kudi wajibi ne gwamnatin jihar Kano ta kare lafiyar ta kula da zaman lafiyar kuma a gwamnatin ta demokuraɗiyya dan Allah abin da muke so gwamnati ta je majalisa ta ɗaga wannan mai ba da shawara ta cewa 'yan majalisar jihar Kano da Allah a ci gaba da shi ko a jefa da shi. Ba demokarasi ake ba, gwamnati ta nemi bayanai, an rafa Amerika neman bayanai suke kafin su kare su kaiwa Afghanistan yaki, sai da suka ce ga takardar neman bayanai aka zagaya ta hanyar takarda, ta hanyar kwamfuta, ta hanyar wane ne wanda yake da ra'ayin yaki sai a yaki, wanda yake da ra'ayin ba yaki sai da ra'ayin yaki ba. Majority na jama'ar Amerika sun yarda a jiya kaiwa Afghanistan hari kafin Amerika ta tafi. Idan baki za a ɗauka haka ne, in baki za a bayar haka ne, in wata matsaya za a ɗauka babba wanda ake jin tsoron mutane na iya bore haka ne. To dan Allah gwamnatin jihar Kano ta nemi bayani daga al'ummar jihar Kano, birni da ƙauye da karkara, kan a ci gaba da shi ko a aje shi. Shi bai ba da shawara ta ga wani sakamako za su samu. Billahi da la ilaha illa huwa, na san kashi mai yawa na sanar gwamnatin jihar Kano da samu, billahi da zai daga tafiya da wannan mutumin Allah wannan. Kuma kashi mai yawa na ƙuri'a da gwamnati za ta rasa a zaɓe ya danganta ga yadda suka fi da wannan mutumin Allah. Ko gwamnati su ne kuka ta sani, bambancin mu da sauran shi ne za mu faɗa ko me zai faru ba. Bambancin sauran kuma suna jin tsoron kansu faɗa. Yadda muka ɗauki addini ba wai yayi bane ba, aqida ce a zuci, mun yadda a mutu a kai, shiri muke na mu mutu a kai, ba wai shiri ne na zamu janye wata nasara ba, ba wai shiri ne na yayi ba, wanda muke ci kawai dan kasancewar garinsa ko yaransa ko jam'iyyar siyasar. Dan haka ne ma mutanen masallacinmu da masallatan mu duk inda suke ba ma ta dangane su da jam'iyyar siyasa guda ɗaya, muka ce ko jam'iyyar ko ga dama ku yi ne ku shiga, kuma dukkan ba ma ce mu sai dan takara kaza za ku zafa, a'a duk wanda zai muku adalcin rayuwa ya muku aiki ya kare zaman lafiyar ku, ilimin ku, mutuncin ku, rayuwar ku, ku kada masa ƙuri'a. Sai ba ma faɗa da wani mutum wani babu da zai shige mana gaba, ko da waɗannan mutane guda biyu da zana ai barnar su ce da fasada kowa ya san shi da nuni, amma ba fa muna faɗa da tasirin dangantakar cikin su bane. A yau bala ya tuba daga ta'addancin da yake da barnar da yake, a yau yabuwar su bane ya tuba daga boka bokan da sihiri da dabo da rufa'in da yake yi, muna tare da amma ba mu yi zaɓi ga kauzu su mutum ko mun danganta kanmu da shi yana wannan ciki yake kowaye. Haka wannan ita ce aƙidar mu da ya kamata kowa ya fahimta. Kuma ka lissafa ma duk inda za ka lissafa mu, ruwanka ne ka ce mana ƴan ta'adda, ka ce mana marasa kunya, ka ce mana ƴan izala, ka ce mana ƴan zulzala, ha duk abin da zaka faɗa ka ce mana wannan da yake take da duk abin da zaka faɗa. Abu na ƙarshe, ajiya wani dalili ya kai ni Kaduna na tattara ƴan uwa limamai sun yi bidiyo, limamai na Juma'a kusan na sama da kashi 70 cikin 100 na limamin masallatan Juma'a sun haɗu akan wani mutum daban, ba nan gurin musibar Kano waɗannan mutanen guda biyu ba, to a can gurin kuma wani shi ma daga nan Kano ya tashi ne don wani profesa Dahir Yahaya, shi kuma ya je can yana Kaduna Polytechnic, shi kuma ya zama ɗan baran da ƙungiyar CAN, ƙungiyar Kiristoci na Najeriya. A yake sayin amfani da matsayinsa da mukaminsa da kasancewarsa profesa da tattun lakira a wannan wuri, dukkan wani head of department musulmi kirista sun shirya planin din yadda za a sauke shi a da kirista ya biya gulbinsa, kuma mai aiwatar musu da wannan sarkin yake su shi ne wannan profesa ɗaya ya yaya wasanta da wai ɗan Kano. To jiya masallacin Juma'a gaba ɗaya suka taru suka yi mitin a kan yau Kaduna gaba ɗaya za a alƙulutu a tsine masa albarka. to dazu abubuwan suke mun yawa masallaci ban fada muku su ba shine yanzu nake kaza'i amma da zai kamata in fada akan minbari cewa dai kun ji abin da mutane kuma suka ce professor Tsairi ya yana cutar da musulunci saboda ka suna roƙon addini masa alƙawari ko kuma mu ce dan kare ce kara ce mun yi ta'ayinin wani mutum mun tsine masa ya ubangiji duk mai kawo addinin musulunci zagon kasa duk mai kokarin cutar da musulmi ko a jami'o'i ko a manyan hajin sutun su ko a cikin gwamnati ko a wajenta ko dan sanda ko soja ko wani mai sana'a tashi shi kadai duk wanda yake kokarin ya kawo addinin musulunci cikas ya cutar da musulmai ya haifar masa ci baya ya ubangiji ka tsine masa albarka ya ubangiji ka rusa zuriyar gidansa ya ubangiji ka warkar da aliyarsa
amin
ya ubangiji ka wulakanta shi
amin
ya ubangiji mayar da shi iccen dare
amin
ya ubangiji lalata shi
amin
kaga anan gurin
kowa ya ji Allah ya hada shi da musiba dukkan wani bala'i da rikin kwanciyar hankali Allah hada masa
amin
duk mai fitar da musulunci
amin
kaga anan zan daga
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى آله وصحبه أجمعين دون ما shine fa a shirye annon
ne aka makalla kuma ba mun tsine masa ba mun ce mai cutar da musulunci
eh
Allah san zaka zo ka ci gyara yasa ba mu yi ta muna nan a sunna ba mu kaucewa ta barkin sunna ba takfirul muayyin shine ahlus sunna suka hana a nuna wala tsine masa amma a jumla ta cikin taro dukkan wani mai cutar da musulunci Allah tsine masa wanda ya halaka
Korin jayeni kuma da ya kuma kanku. Abin da yake akwai, kusan ya amana wanda Allah ya daura ma malamai naku, ko da suna da tafsir ba za su ba da haƙƙi yadda ya kamata su ba. Suna iya kokarin su dai su maku bayani, ko mai iya fahimta abin da Allah ya ba. Mulahazar da muke yi na tafiyan kamar ranar tafsir za a gani nan ya cika ko wuraren karatu suka gani alhamdulillah ko yawa sahawat na musulunci abin da yake rige mu abu guda uku wanda nake so shi malam ko a gaba Allah zai iya bada amanan da ya bariki shi suka yi soban yi sa Allah zai iya bincike shi ya yi shi don Allah ko ba don Allah ba amma alhaki ya bayani ya yi abin bari ne ne kuma da za a iya cewa rayuwar jina ce haɗe ne. To, mu abin da ya sa nake son muku nasiha yayin da na tafi sojiya shekaru 22 da suka wuce. Baki ɗaya malamin jami'ar Islamiyya kamanin Musa da Riyar Misra'i ba dan sojiya. Dan sojiyan ka ga mai shara ko mai koyarwa ita ce dadiya. Amma tambayi ma Jafar kafin mu fita jami'ar nan ba matar ba za a kirga su goma an sa su sun yi karatu an sa su sun zama mutane a shekaru goma sha sun zama mutane to haka yanzu ka tafi jami'ar wanda suke yi jami'ar kuma da kasa baki ɗaya na malamai sun ka sani malam Usaimi ne ke fara ne jikinsa a cikin kasar da yake cewa shekaru 20 da suka wuce ba kai taba ka ce sallan tarawihi 11 ne a wurin kai ka na mamlaka ya ce ka ce 11 ne za ka kai kafiri ne maki Allah ne saboda ya yi mu malamin mu da yake koya mana fiki mu karana an taba tura su jami'a su tura su zuwa wani kawai muna nan duk muna aiki aka ja ka tara ta ana masa bayani shi malamin ya tashi ke masa bayani yadda ake wankan janaba shi wani ya tashi da dijo ya ce kai ka daina mana rikin kunya muna tare da iyali ka zo kana mana zancen wankan janaba ku kuna da ruwa da kuke lalata shi don na sanin yadda miki da yake fashe zuba ruwa cikin baki da take rikin kunya kamar mangara Allah ya ce manzo Allah ya ce ka daina shiga shanin mu da iyalan mu kuna da ruwa da kuke barna a cikin gari mu ni wannan abu miki da yake fashe mu zuba ruwa cikin baki da malamu ku kai wanda bai wuce shekara 15 ba to amma yanzu ku duba cikin mamlaka in ana neman in ta kife na addini da sunna da gugurmaya na rayuwa wanda sun sa Amerika gaba ina ne to abin da yake wahade mu a nan sai da shekaru 20 da aka an samu sawa ta islamiyya amma illa in kike wahade ko illa ku sai ga mutum na san addini ina san karatun amma ba shi da abin da zai yi fakiri ne da shi ne za mu jira ba to baya neman aiki ke yi ina zaune hikima ga karatun shi da littafi ba shi da littafi har da ma wasu suna ta da tasirin su da su kuma baya san aiki da zaki duk aikin da zai wuni yana yi da aiki da zai yi ba ga shi nan ya yi kama abin nan bakin gawai ga tahajjudi ga komai amma fara da yi karfe mafi yawa talibai masu limka lahaza lalaci baya san aiki shi kuma ba zai iya riƙe kansa ba ba zai taimaka musulunci ba kuma mutum ɗaya ke zama kamar gumman mu na haushi ina iya kare mutuncinsa iya da kare addininsa ina iya kare sauran ƴan uwansa da zuciya da imani da karatu to amma mun ka lura zaman mu billahi da sun zaka yi kuka mutanen ku ba su san aiki kuma ba su da ƙarfin dawama a kan ilimi lokacin da na fara kasuwa na su neman Jafar Gandi na ga matasa suna son karatu domin wannan taron da aka yi in ba kun ba su ba ba wanda zai tara wannan jama'a maka haram isa malamin mu sun zo sun ganye ni shankali da yadda su ga waɗannan yaushe ne suke son addini har kuma ba shi gaba wallahi ba kun ba su ba wanda zai hada wannan a taron ba shi da wuce ne shi wani malami yanzu malamin jami'a na kira dan abin da Muktar shi kawai zai tara maka wannan al'umman da to an gan ku haka da son abu amma ku rike abun da za ku iya rike mutunci shine neman ilimi wallahi ilimi ne amfana shine kawai zai fito da mu a cikin wannan bala'i da muke ilimi kuma ilimi ne amfana samalai ke mangar ilimi mai amfana ilimin nadi shine abin da yake a kullum amma ba samu ilimi ne amfana ba ban ce ko ya zama ku bayan da bayan Jafar ke muku bayan ko ya zama haka wai zama haka da ke dalibi na minna ma haka shi zai tsaro tamboyi ke ya kureka mai kureka bai yi saki shi ba Allah na gaban ka ba to ba wannan ilimi muke so ba ilimin da zaka shirye da al'umma ilimin da zaka kare mutunci ka da jama'an ka wallahi kuna da dalilin wajen ilimi kun ji tsaron ilimin da karanta to in za a yi ilimi to wallahi canji mu zai fito ga baki ɗaya Afirka ta yamma sai mun zama mutane muskilan mu akwai ƴan kuku da ƴan siyasa mu wanda sun dauki wannan addinin wasa ne tunda ba su taɓa karanta tarihin da duk ina rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan addini ne ku san cewa tunda Allah ya fito da alfajir duniyan nan ba wani mai da kai manzo Allah ba kuma ba za ta taɓa samu amma ku san cewa garba ta kuhu da manzo Allah ya haɗu da al'ummar kafirai duk irin matsayin da Allah ya ba shi a cikin mafarki shi da manzo Allah ya ce ya roƙi Allah da kuka da awaye da sunaye Allah kawo yake roƙi Allah shi da kinna bakar ya je kama an da ce ya manzo Allah Allah ya saurare mu ya ka manzo Allah ina kuka duk da haka ya zai dibi ta sahu aka yi wannan fikin yaki wannan annabin ne gaza Uhud aka zo aka kishi masa sahabbai guda 70 ina cikin kuma aka fita masa akwai sa aka fita masa kai jini na zubar ya ce kai fa ya kula kawo ta tunna bi amma manzala ne manzala ne sallallahu alaihi wasallam ya je Khaybar aka ba shi abinci fadu dan bai wani ya arniya ya doki abinci ya ba manzala manzala ne ya yi da manzala ne ki kwanciya rashin lafiya na mutuwa ya ce na Aisha ya ce Aisha kin ga abin da na ji Khaybar ina ji shi har yau abin da ya tafi manzo Allah lafiya wallahi abin da ya tafi manzo Allah lafiya kin Allah da manzon Allah abinda ya kuda da annan suka yi ma manzo Allah kina kan wannan addini manzo Allah ya bar duniya akan kwadin da ya kuda ba da abinda ba zai ci a gidan sai kai shi kike wanda kuke ba da abinda za su a masa tsoro kai ahjabi yake gaba ta khanda kai ko na uku wallahi ba ta tsaki wannan annabi abin da yake a cikin wannan gugurma yake ne bar duniya wannan addini muke wasan shi kaka ta wuce kan ta wannan rayuwar manzo Allah har nan da ya buɗe ya bar duniya a sa shi a cikin kaburi da irin waɗannan da manzo Allah yake yi da yunwa da tashi hankali da gazwatul azab da aka ce wani lokaci manzo Allah yana kiyamul layli ya ce wa zai ji ibn arnan na fala hujjana wallahi ba wani sahabi da ya tashi saboda yunwa da tashi hankali da ake shi da ya zo shi da ba zai fata shi ka ce ka gani me yake cika shi wannan abin mun ga ne sai ina zuwa gida kafin ci wannan kayan sai dan gida zai ci ba karaka ba ga yuwa ba sai da iyalai su ba suka je kuma bani kureza suka yi kwana 20 da wani abu wannan abin kuma aka zo aka masa wannan kwazo ya bar duniya yau haka aka zo aka kashe sayyidina Umar haka sayyidina Abubakar sha wahala shi kuma zai ga yi yake a mutanen ahli bid'a kuma aka zo sayyidina Usman aka kashe shi aka zo aka kashe sayyidina Ali akan wannan abin ne a kan wannan addini imam Malik aka hana shi fita sallar hijabi har ya zo mutu a kan wannan addini ne aka sa imam Ahmad shi ko na ta fara shi da shi an samu da hukunci a kan wannan addini ne ibn Fojo ko haji da shi ba nan ina ta fama da gani to nuna mar wannan addini mun da shi yayin da fita wurin Allah addini ko ba ta ba kin da ba wallahi shi ilimi dan Allah ya fanna kuke muna sai mu ba ma kuma akidan ku amma wallahi ba ta yi da gaske ba wallahi zan shaka ba Allah wallahi zan bi a neman ilimi a cikin duniya kuma a roki Allah a hada ido baki a yi azumi kuma a roki Allah dace don jarabawa Allah ta ce in ka lura aka gan san ki kan su kudu da siyamul layli da tahajjudi amma duk duniya su sun tsara hannun su baki daya ana ta kashe su majaji ba a shigo masa abinci ba a sai masa kayayyaki ga wannan sanyi ba rai suna ciki kuma kowane su ya zara bakinsa an kyale shi suna nan suna mutuwa rantarar mu da muke zancen shari'a a nan sai wani kuma ba wa'adi da ake yi ba wani yaman tamar zancen shari'a suka ya ce kai suna kai kai suna inda malam yake faɗa wallahi rabbul kaba a samu shugaban da za a masa nasiha maka yi shari'a wallahi an maka gata wallahi an maka gata duk da ya ba yayi shirar Allah wala ya huta tsiyar lafiya amma da ke na da amali shi awwal mai shi Allah al-mukallafi fifa yanzu ta ga kan shi shi Allah kawai sai in ba rawa ba shi kan kwaya to amma mu huta da kibla mu amma yanzu al'umman duniya suna so mai addini irin na America kuma abin da zai taba yi baki shi sa abin da naji dadi da America ta yi kasakar da ta ba sojiya cewa makarantar islamiyya jami islamiyya su suke rushe addini yanzu ne ake gina kulliyatul shari'a ya ce nan da sabon titi ce za a gina yanzu kuma za a yi yanzu kuma za a yi addini da suna jin tsoro ne al'umma irin su sun takura masu ko fata yi sabai zagi ku zama yi ba san na tarkace a nan wai na kana faɗa na sai kai shi to haka addini ne ko ina da yanci wani soja yau yayi magana ko da yanzu saya wani soja Allah ya sa mu samu sojoji musulunci haka wallahi kutun nan na Allah ya yafi masa kurakurin sa da sabon BBC ke fada cewa yanzu akwai wani aka ga jami'an sojoji da suke annan baraki baraki aka ji aka rubuta suka darasa ne cewa musulmi za su kai masa hari dan Allah kamar yanzu baraki annan mu tashi a kai masa hari mu samu mai akwai ɗan uwan musulmi akwai masu kiyam ne akwai masu taimaka musulunci kawai albashi nina wahala yanzu mu je mu kike su dan hauka to amma ba wanda zai kare ku da wanda kike ki ta aska hatta India da Pakistan ya ki zai haka za ta fara wani dan koyo zai je ba mutum da ya kace shi a ce to su ji abarce sha za ka da yaki to alaka hukuma su to Allah ta kare wadannan cikin jinin da yake tashi to laifi a kan bai kare muna jin wazi aiki da kiyar gaba muna jin wazi neman ilimi ya gaba muna jin wazi neman halal ya gaba muna jin waji muna kyama mu taimaka ɗan uwa. Wannan abun kuma manzo Allah bin da ya rafufu rahim shi aka yi daima jin kai saukan na fata wannan karatun Allah ya sa albarka. Ina mamaki ma da ya zo ya yi wannan kan baya jin daɗi manzo bin da ya sa ya yi hunkuro ya zo dalili na hana shi zuwa. Kaje mai duk ya ce fa bari kin lafiya bai fada ba bani wallahi ban san abin da zai sa ya zo ya yi wannan karatun ba. To amma shi ya fada ku kuma kuna ya ba da hakki. To saboda ka uwa dan girma na mu canja wannan karatun da zamu yi. Sai kun je mun dauki fatara ba mu karatu ba. Muna sa canja tafiya. Allah ba la ba na ta ba ran nan ba ta zan bi. Wala ba zan kiya. Na tin nan wallahi in ka duna ka bugo mu waya. Suna cewa dan girma Allah mai kokar mu hada kai ban ja fa ije in tafsira can za a sa shi ko wani irin ko America ne a sa sai da jan saka shi karatu. A kirishi shi ban da yan mai da su ban da kuma in a bodi kuma to muna nan amma mu nan abu ya zama tashi an to haka karatun wai suna wahala wallahi yanzu akwai almajirin suna nan akwai ne na jarabe ki yanzu nan mu wanzani ne ina neman karatu zai na ce za ka ce kuma yace na ya gidariya zan sai karatu to haka mutane suna so da goje su zo yi karatu amma mu na wuyi karatu mu tashi Allah ba amma ba ma sai mu aiki abin da muke fara. Duk ƴan sanda ne a saka su shiga ƴan sanda ku shiga sojojin ku shiga ko ina ku shiga cikin siyasa ba ku da dawa da dan adam ko waye wala kai da cikin Allah shine sunnan mu ba ma ci ko wani irin mutum wallahi wanda suke tare da mashigabannin la'alla a kowa mai fina su mu muna ci Allah ya kire su wai su ba suna jin su kwaci kudin su ku kuma kiyaye ka kai da lalacewa muna cewa Allah ya kire su da mu haka suna koya mu. To aka ni ina gan karatun nan wallahi ban na ja in zami ma in ja ba bare in zabe na karatun wallahi da in zabe na karatun duk mutuncin da muka ga yan mai dubu suka yi ana iya mutunci malami wallahi mun yi wannan mutunci ba wai alfahari ba da yayin ki lafiya a can in wasu ban da bare da aka control sa ina ga mu nan akwai lokacin da aka kai na asibiti da na warke kwana tara zan fita aka ban takarda na gan 50,000 kina na sake zama sabon zama kuma almajirin ne kika ce na shiga hotel Abuja ko irin waɗannan abubuwan da babu misalin da mun fice kanmu irin wannan cin wahala duniya ne ban ce ku tallafa mana wani wani na mu ba da kiman ilimi mu mutunta a junanmu kuma malam ba ce ki saraka ba ba ce mu zama kawun saraka ba kuma mu yi aiki. To aikin mu taimakon juna dan kasuwa ina taimaka malamin da jarin kudinsa mai zaman banza ina da kafi isa soja idan an ci a yaki annan da yaki annan dan sannan da ake bangaren shiga cikin da ilimi da hankali bana da matan da su zanga zanga ina gida sai na ga wani almajin mu na gan shi almajin nan da gaske sai zo na ga yake ne fuka tunda malam baya nan sai ya ce na ji cewa matan da su zanga zanga ina usman mutufa kuma ina so ba da shawara ku da kake da ce wannan abu ya cikin su Usman mutum wani kullu sai hada ne to mai Jafar ko duniya suka hadu a cikin amma iyali na suna ciki iyali mai Jafar suna ciki su ne awwal mai ciki suna gaba amma ba muka shirya ba amma sai ga maka abu dai kake kai kuma zuwa za a go da masa a nuna masa abin da yake dai ne amma ke maka mata a cikin saka ta haka zaka amma a cikin malama ko wanda yake matan su fita a harbe su ai wannan to bai mamaki ba kida aka sai aka kanta ta gaddan gumma ya gelle da an yau gare su ku kun shiga ɗan sanda ku kun shiga cikin aikin security ku za ku taimake mu da irin wannan taimako don ma ki kalmomi da ake kai masu ba haka muke da su ba. Allah ubangi ya fi mana Allah ya kara kiyaye mu Allah ya jika iyaye mu taliban kuma Allah ya kara kiyaye mu da Allah kara manta da waɗannan taliban nan suna cikin bala'in sanyi Allah ya cire mu da su baki daya Allah ya samu dace.
Bayan wannan taliki na wala Abdulhaq wanda yake da matukar muhimmanci tun da shi ya tafi mu ne kan matsalolin mu wato a gaskiya ni ba wai zan ce na gaji bane ba amma kusan sai in ji idan zan faɗi waɗansu matsaloli da suka shafe mu kamar ma ba zan iya faɗa ba dan sai kamar faɗin bai da tasiri kawai kusan abin da na ɗauka a cikin aƙida ta abin da nake ganin shine daidai kuma zan iya fada kuma na karance shi in fade shi kawai in fada kar ma in tsaya in kalli mutane sun yi aiki da shi ko ba su yi ba domin in za ka yi ta kallon wannan ranka zai taba shi indiya nan garin ne tsakani da Allah sabanin waɗansu garuruka mutanen Maiduguri na gaban ku suka zo nan mutum 120 da wani suka kwana a masallacin Dorayi gaba ɗaya cikin su har akwai 'yan majalisar dokoki na jihar cikin su akwai likitoci daga titin hospital cikin su akwai 'yan kasuwa cikin su akwai kaza amma su suka manta da wannan wallahi da rabi gida ta tabbaci ne kawai ce wannan mutanen sun zo saboda ni kusan 120 da wani abu kuma duk ababen da suka fahimta gwargwadon hali ka faɗa musu za su aiwatar aiki barin faɗa muku abu dai tak shekara uku da suka wuce baya na yi wata faɗakarwa da ke nuna mahimmancin a samu waɗansu 'yan kasuwa ko da ƙananan 'yan kasuwa da za su yi wani asusu na ayyuka na musulunci don aiki iri kaza da iri kaza da iri kaza da iri kaza da iri kaza dukansu ƙananan 'yan kasuwa ne ba su kai can sama malawan ba da suka yi wannan asusu a cikin ƙananan hukumomi 22 ne ko da uku na jihar Borno bana ba inda ba su tura malami zai yi tafsiri ba da wannan asusun nasu duk malamin da zai tafi suka ɗauki nauyin gidansa har zuwan su dawo wata da kayan sallan iyalinsa a nan Kano ya zami zumbi wannan yana da wahala wallahi yana da wahala kwarai da gaske kaɗan daga cikinmu da za su yi wannan wato abin da yake bani mamaki a Kano kai ba ka roƙi mutum naci ba in kuma ya ganka da wani abin da bai san ta inda ka samu ba kuma yana jin haushinka kuma ya maka tambayoyi ya kai ka samu shi fa in ya samu ba ka da ikon ka tambaye shi yaya ya samu to sai kan to wannan yana da ban mamaki kwarai da gaske har da yana daure mun kai ni dai ba na tsammanin wani abu ko na rashin lafiya ko na matsala waye kama ni a Maiduguri wa ce wai na je wani wuri na biya bil din asibiti sai da kan ba da jin hauki dan na biya din amma tun ina mamakin kokarin su din na biya din a cikin tafsirin bana lokacin da rufe tafsiri sai da na ambaci waɗansu daga cikin yan uwa likitoci ne musu godiya cikin sara ko Professor Buwala wanda ke kirista ne amma abin mamaki kullum da dare sai ya tsaya ya kalli tafsiri kafin ya kwanta bacci a talabijin wani lokacin na je asibiti da safe zai ce dirije kace kaza kace kaza kace kaza kuma ya yi aiki ma a kasashen waje babban mutum ne a aiki irin nasu amma abin da yake cewa ba wai sai na zo asibiti ba in ina da bukatar duk inda yake buga masa wayan ba da lafiya almuhim za ka ko ni nau'i na imanta ko appreciating dangane da abin da kake wanda wannan yana farawa shi mai yi dan kwarin gwiwa yaje yana da gaba cikin al'ummarsa yaje kuma abin da ke mai amfani ne kuma wani abu biyu da nata da muka shafi suna da Malam Abdulhab a garuruka da dama za ga dalibai suna cewa suna son su zauna ko a wurin ko Malam Hausi ko wurin Malam Abdulhab su karanta Malam Abdulhab yana da kokari ko da gaske sama da ni yana saukar mutane a gidansa amma ni ba na saukar mutane a gidana an ka'ida ce wannan kowa da irin yadda ya dauki ka'ida a cikin rayuwarsa ta ne ranar da zan sauki mutane a gidana shine ranar da nake da inda zan sauke su da wurin kwanan su da ban ɗakin su da basu takura mun basu takura iyali na ba kar a zo ana a rufe can wani zai fita can a soce nan wani zai fita can ni ba zan yi wannan ba amma Allah Abdullahi Allah ya saka masa da alkhairi yana da wannan gobe wani irin da shi dalilan da Allah ya sa na samu yalwar wuri mutum zai wannan wannan maganar ta sa waɗansu ƴan uwa a wani gari mutane suna da bamban mamaki kwarai da gaske suka je suka nuna muka shiga wani gida suka gani suka ce wannan yayi maka da take yayi zaman mutum da idan mata wato ne sai kware da gaske zai isa a wadaci, sai kuma mutu ka fito wani makwabcinsa suka nuna mu wani gida mai daki hudu ko biyar, kowane daki daban dakinsa, suka ce yanzu wannan yanzu za a yi zama na ɗalibai zai ci mutum na waje, na lissafa alal aqalli zai ci mutum 20 tunda mun yi manyan ɗakuna ne bayan ƙanana ba, a wadaci zai ci mutum 20. Suka ce to wallahi wannan tsarin da muka taba ji ka faɗa ranar auri kaza auri kaza, in zaka zo ka zauna a nan gurin ɗaliban su zo daga ko ina ka karantar ka yayi mu za mu ciyar da su ma a wani gari ne wallahi ba. To amma a nan ba haka bane ba, san a nan ba haka bane ba, a nan ban ce da ka ba, amma idan wani zo masallaci ya sa banka ya zo masallaci ya sa fallon tarki ganin ke kai malamin yawa karanta zai nuna maka fa gashi nan na sa banka ko na sa fallon tarki, ka gane idan ka ce masa Allah saka da kai ne. Idan wani ya yi wani aiki a makaranta so ganin ke kai malamin kaɗai yawa isani, muna da waɗanda suke ɗaiɗai ku masu himma da ƙwazo, muna fatan Ubangiji ta Allah ya ƙarfafa gwiwarsu su gaba da yi, amma ba su da yawa ne kaɗan ne, ba su da yawa ne kaɗan ne, wallahi wannan shi ke kawo mana cikas ayyukan da'awa a nan. To amma kowane lokaci mutum na iya yin iyakacin inda zai tsaya, ba mu fatan aje inda za mu dakata mu ce mun gaji, amma dai mun san cewa Allah ya ce ya ibadiy allazina amanu inna ardi wasi'atun fa'iyaya fa'budun, mun san Allah ya ce duk inda kake ka bauta damar ta. Wannan muna rike da fassarar wannan aya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sanarwa ce, sanarwa ce, karatu mun gama. Gaskiya ya mana sun abu ya faɗa, ba na jin daɗi tsakani da Allah. Tafiya ta kuma tana tazo kusa da tafiya, ban san ko yaushe bane ba, amma ina jin kanshin tafiyar dawa. Koma makaranta ke. To amma tun daga gobe Asabar har yi zuwa Laraba ko in ce Alhamis bi izinin ita a gobe Asabar Ladi Litinin Talata ba kwanaki hudu ba jere, dukkan su za mu yi amfani da su ne wajen karanta littafin Riyadu Salihin a Ungogoro insha Allah. Tun daga gobe Asabar har Talata Laraba ni da Malam Abdulwahab muna da lecture da zamu gabatar a masallacin Juma'a na Ibn Abbas da ke rijiyar Lemo tsakanin magariba zuwa Ishayi. Daga Talata ɗin kila kafin Talata na san ranar ta tsaya, zan san kuma ƙarin Riyadu Salihin ɗin ko rashin ƙarin sa, dan ina san kawai duk kwanakin da suka rige min Riyadu Salihin ne kaɗai zamu. Hikimar anan gurin shine gidan talabijin na Kaduna da BITB mai zaman kansa suna sa littafin Riyadu Salihin ɗin tun daga inda muka tsaya har zuwa inda muka tsaya, yanzu sun kore mu ba mu da sabon kaza tun da an da ba a yi karatu. To tun da duk mako ana sawa ne Allah kalle, idan muka yi karatu na guda bakwai ko guda takwas wannan zai ba da dama a samu daman sawa na wata biyu masu zuwa nan gaba kenan, balantana in an kai kwanaki goma kila a samu kwata guda takakkiya, shine dalilin da yasa ba zan koma kowane karatu ba sai kiwon da Riyadu Salihina sai tafsirin Juma'a, ko da guda ɗaya ne za mu samu biyu in ya kai biyu ka bi hawa ne, amma din ranar da ba Juma'a ba kai tsaye kawai Riyadu Salihina za mu yi a ungogoro tun daga gobe idan Allah ya kai. Ina ba da gobe.